الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata daya ga watan sha'ban shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 4 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabun Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi Najdi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Tashi a tsaya ma gawa idan za ta wuce, ko kuma in kana cikin tafiya ka tsaya har ta gitta ka. Wannan hukunci hukunci ne mansukh wanda kwata-kwata an shafe shi a farkon musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni game da tsaya ma gawa, idan za ta wuce wanda ke zaune ya tashi ya tsaya har ta wuce, wanda kuke cikin tafiya ya tsaya har ta gitta shi. To amma bayan wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daina tashi game da tsaya ma gawa, wanda wannan dalili shine yake tabbatar da wannan hukunci da farko an shafe shi. Kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz ya tattaro waɗannan hadisai gaba ɗaya, ya yi bayani a kan cewa wannan hukunci an shafe shi. An gane ku? Kamar yadda kuma daga cikin wasu malamai akwai waɗanda sun tafi a kan hukuncin har yau, amma a magana mafi rinjaye tsaya ma gawa in za ta wuce, da kuma cewa idan mutum ya riga yi gawa zuwa makabarta, na cewa kada ya zauna sai an kawo gawa an aje, wannan shi ma an shafe shi ci gaba da tsayuwa idan mutum ya riga yi gawa zuwa makabarta. Dukansu wannan tsayuwa biyu an shafe su. Sai tsayuwa ta uku wanda ita sunna ce, bayan an gama binne mamaci in za a yi masa addu'a, to a tsaye ake wannan addu'a, shi ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. A takaice kawai ne hadisin yake ne na la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, ba a daura sirdi ta kanas ta Kano ka tashi kai bulaguro da sunan ziyara wani wuri da sunan ibada sai waɗannan masallatai guda uku: masallacin harami na Makka, sannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masallacin sa na Madina. na uku shine masallacin Qudus. Don haka daga nan baka tashi daga naskace masallacin Agadas zaka je ka ziyarta ko abin da yake kama da haka. Duk wani wuri na musamman da zaka tashi da sunan ziyara, ziyara ta ibada, to wannan haramun ne. Maimakon ka samu lada sai dai ka samu zunubi. Kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wani lokaci Abu Basra Al-Ghifari ya haɗu da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya dawo daga dutsen Tur Saina. Sai Abu Basra yake tambaye shi daga ina kake ya Abu Huraira, sai yake cewa ai na dawo daga ziyara ne dutsen Tur Saina. Dutsen da Allah ya yi zance da Annabi Musa abu shine naje na ziyarta. Abu Basra yace masa wallahi inda a ce na tarar da kai yace da ba zan barka ba ka tafi. Sai yace me yasa? Sai yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, ba a daura sirdi takanas ka nika gari ka tashi kai wani bulaguro da nihin ziyarar wani wuri da sunan ibada sai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku. An gane ku? Kenan sai ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku su ma saboda abinda suke kunshe da shi na fabula, domin shi masallacin harami na Makka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yin sallah a cikinsa daidai da sallah 100,000 take. Shi kuma masallacin Madina yin sallah ta farilla ko ta nafila daidai da sallah 100,000 take. Kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya shi kuma masallacin Qudus wato daidai da sallah 500 take. Don haka wannan masallatai guda uku su kadai ne aka kebance mana. Takanas idan Allah ya hore maka sai ka biya jirgi ka je ka ziyarci masallacin Madina ka dawo, ko ka je ka ziyarci masallacin Makka ka dawo, ko ka je ka ziyarci masallacin Qudus ka dawo. Amma kamar misali yanzu ziyarar dan uwa wannan takanas kana iya nika gari kai bulaguro ka je ka ziyarci mutum fi sabilillahi, ziyara ta saboda Allah. Amma wani wuri ka ziyarce shi da sunan ibada sai waɗannan masallatai guda uku bai halatta. Na'am. To wai dangane da wannan tauhidul asma'i was sifat, wanda ma'anarsa shine ithbatu ma athbata Allah, ma athbatahu Allah li nafsihi aw ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min al asma'i was sifat min ghairi taharifin wala takayifin wala tamthilin wala ta'dil. Shine tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa da duk abin da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi min gairi taharifin, wato ba tare da jirkitawa ba. Akwai at-taharif al-lafzi, akwai at-taharif wanda yake al-ma'anawi. Kamar misali at-taharif al-lafzi a ƙara ko a rage, kamar yanda Yahudawa Ubangiji ta'ala ya umarce su, ko kuma mu ce Banu Isra'il mutanen Annabi Musa, lokacin da Ubangiji ta'ala ya ce wa qulu hibbatun naghfir lakum khatayakum, wa qulu hibba sai suke cewa himfa. Kaga anan at-tabyir ne wanda yake lafazi, domin sun ƙara nunu. Shi kuma wa qulu hibbatun haka Allah ya ce ku faɗa. Kamar yanda kuma wasu waɗanda suke al-mu'awwila ar-rahmanu ala da arshi istawa sai su ce istaula, maimakon istawa sai su ce istaula. Wai ar-rahman sarki mai gamammiyar rahama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ala da arshi istaula ma'ana wai yayi rinjaye akan al-arshinsa. Maimakon su ce istawa ma'ana ya tabbata akan al'arshinsa, ko ka ce ya ɗaukaka akan al'arshinsa, sai su ce istaula wai yayi rinjaye. To duk wanda ya fassara wannan aya da cewa yayi rinjaye, to to wannan ya tauye haƙƙin Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sifanta shi da aibi da tawaya saboda shi rinjayi baya kasancewa sai ka gobza da wani in ka ji an cewa da yayi rinjayi to sai da ya daga da wani to Ubangiji Subhanahu wata'ala da waye ya daga ko kuma ya zamanto a tahriful ma'anawi ga yanda ma'anar aya take kawai sai mutum ya jirkita ta ya canza ta ya bata wani ma'ana daban shine to min ghairi tahrifin wala takyifin kuma ba tare da nuna kaifiya kace sifar Allah subhanahu wata'ala kace kamar kaza take ta nuna kaifiyar ta wala tamthilin kuma ba tare da kamanta shi da halittunsa wala ta'dilin kuma ba tare da wuhintarwa ba kamar yanda suka wuhintar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sunayensa da sifofinsa sune jahmiya dan haka shi abin da ya shafi wannan tauhidi tauhidul asma'i was sifat duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa ko manzon shi ya tabbatar masa na sunaye da sifofi to ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan sunaye nashi da sifofi ba tare da jirkitawa kuma ba tare da nuna kaifiya kuma ba tare da kamanta shi da bayinsa kuma ba tare da wuhintar masa wannan sunaye wato da sifofi misali Allah ya tabbatar mana cewa yana da hannuwa guda biyu hannaye waɗanda suka dace da girmansa idan aka ce hannu mun fahimci hannu hannu ya sha bamban da kafa ya sha bamban da fuska to yaya hannayen Allah subhanahu wata'ala suke sai ka mai da ilimi zuwa gare shi shi kadai ya san yanda hannuwan shi yake shi kadai ya san yanda hakikanin hannuwansa suke mu kawai ya bamu labari a cikin alqur'ani cewa yana da hannaye kamar yanda yace wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha ash-shahid bal yadahu yace sanadi hannayen Allah mabasuta ta ne a shimfiɗe suke ba dare ba rana yana ciyar da bayansa kaifa ya sha duk yayin da ya so haka kuma ya faɗa a can cikin suratu zumar ko kuma mu ce ƙarshen suratu sa'ad Ubangiji ta'ala yake cewa qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali Ubangiji ta'ala yace ya kai iblis mi ya hana ka ka duka ka yi sujada lima khalaqtu bi yadayya ga wanda na halicce shi da hannaye na shine annabi adam alaihi salam astakbarta Ubangiji ta'ala yace girman kai ne kamu am kunta min al'ali ko kuma kana daga cikin wadanda suke masu dagin kai masu nuna isa da jiji da kai ash-shahid anan cai masa ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya mi ya hana ka duka ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannuwana kaga anan Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta hannuwa guda biyu kuma haka ya faɗa a can cikin suratul fath innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihi lalle waɗanda suke mubayi'a da kai su san da cewa suna mubayi'a ne da ubangijinsu kuma yadullahi fawqa aydihim hannun Allah shike saman hannunsa na Allah yana tabbatar ma kansa sifar da hannu haka a can cikin suratu yasin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha maliku haka kuma a can cikin suratu ghafir ubangiji ta'ala yana faɗa ko yake cewa wassamawatu maduwiyatu biyamini wassamawatu maduwiyatu biyamini wato sammai bakwai gaba ɗayansu idan kiyama ta yi Ubangiji ta'ala zai yamutse su ya linke su wato ya jimke su da hannun shi na dama wassamawatu maduwiyatu biyamini gaba ɗayan saman bakwai Ubangiji subhanahu wata'ala zai linke ta ya dora ta akan yatsar shi a hannun shi na dama hannu wanda ya dace da girmansa kuma haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama hadisai sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un-nahar wa yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musi'ul layli hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha. Zan Allah yake cewa lalle Ubangiji ta'ala yana shimfida hannunsa wato a cikin dare domin ya karbi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin yini. Haka a cikin yini yana shimfida hannunsa domin ya karbi tuban wanda ya mugunta aiki a cikin dare. Zan Allah yake Ubangiji ta'ala bai gushe ba akan haka kuma ba zai gushe ba har sai an kai lokacin da rana ta fara gudowa daga mafadarta. Haka kuma a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadullahi mal'a la tagiruha nafaqa, yace hannun Allah cike yake fal. Manzon Allah yace la tagiruha nafaqa, ciyarwa ba ta tauye abinda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. To dan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a duk sifar da Allah ya tabbatar ma kansa da duk sunan da Allah ya tabbatar ma kansa mu tabbatar masa ba tare da kamanta shi da halittunsa, kamar yanda yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sai mu ce Allah yana da hannu wanda ya dace da girman sa, yana da fuska wanda ta dace da girman sa, yana da idanu wanda suka dace da girman sa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a, aqidar da manzannin Allah subhanahu wata'ala suka zo da ita, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabbansa, haka sahabbai suka karantar da tabi'ai da atba'ut tabi'in. Don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa lokacin da wani ya zo ya masa tambaya ya ce masa Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa, sai yace kai fastawa rabbuna, yace yaya Ubangiji ya daukaka akan al'arshi. Al-Imam Malik ya sunkuya kansa sai da jiki yake to masa. Al-Imam Malik ya dago kai sai yake cewa al-istiwa'u ma'lumun, daukakar Allah akan al'arshin sa yace abu ne sananne domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Sai ce wal kayf majhul, yanda Allah ya daukaka akan al'arshin wannan abu ne wanda ba a san shi ba, domin bai nuna mana kaifiyar yanda ya daukaka akan al'arshi, amma ya tabbatar mana cewa ya daukaka akan al'arshin sa. Don haka Imam Malik yace wal kayf majhul, yanda Allah ya daukaka akan al'arshin wannan abu ne wanda ba a san shi ba. Sai yace wal imanu bihi wajib, yin imani da daukakar Allah akan al'arshi wannan wajibi ne, domin in kai musu ka karyatar da Al-Qur'ani. Sai yace was'alu anhu bid'atun, tambaya game da yanda Allah ya daukaka akan al'arshin wannan bid'a ne, domin manzon shi bai faɗa ba cewa ga yanda ya daukaka, kuma haka babu wani daga cikin sahabbansa wanda yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ga yanda Allah ya daukaka akan al'arshin sa. Al-Imam Malik yace maza ku fitar mun da shi dan bid'a ne. To haka irin waɗannan hadisai da ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suke bayani game da sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala, iya abinda zaka yi ka tabbatar masa wannan sifa da wannan suna ba tare da nuna kaifiya ba. Kamar yanda magabatan gurai suke cewa amin ruha kama ja'at bila kai, ku shudar da su ayoyin da suka zo akan bayani game da sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa, ku shudar da su, ku tabbatar da su, yace bila kaif amma ba tare da nuna kaifiya ba, kamar yanda yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, wato mun tsaya ƙarshen فَدَرْ أَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الْآيَاتِ مِمَّا يَكِنِي دَ الْآيَاتِ cewa akmil al-ayat, ka cika ayoyin da kanka. Dan haka ai da ya gabata da yace tun daga fadar sa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, sai ya ce al-aya, al-aya bi ma'ana akmil al-aya, sai ka ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. To haka kenan abin da yake nihi ka ciko ayoyin da kanka, ai akmil al-ayat, shine muka karanto ayoyin a darasi da ya gabata muka yi bayani akan su tun daga fadar sa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu al kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu wa law kana dha qurba wa bi ahdi Allahi awfu dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun a takeice dai bayani ya gabata wato akan waɗannan ayoyi guda uku Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa yake cewa man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra'a qawluhu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kamar yanda bayani ya gabata saboda muhimmancin waɗannan ayoyi guda uku don haka yake cewa duk wanda yake so ya ga ya kallo wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda tambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kanta ma'ana wadda aka buga mata kashe yace to ya karanta waɗannan ayoyi tun daga qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a har ya kai dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun mun yi bayani a baya karkayi zaton cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ne da waɗannan ayoyi guda uku ma'ana a rubuce ya rubuta yayi kashi akan su ba haka bane saboda su waɗannan ayoyi guda uku da Abdullahi dan Mas'ud ya ambace su da cewa wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin waɗannan ayoyi sun kunshi addini gaba ɗayansa gaba ɗayan wannan addini na musulunci waɗannan ayoyi guda uku sun kunshe shi dan haka kasancewar ita wannan ayoyi ne waɗanda suke masu matukar muhimmanci lalle wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana tuntuni ya bar mana shine alqur'ani da sunna gaba ɗaya kamar yanda yake cewa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati manzon Allah yake cewa na bar muku al'amura guda biyu matukar kun yi ruko da su har abada ba za ku bace ba manzon Allah yace littafin Allah da sunnata wannan shine babbar wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama wajibi akan mumini wato yayi ruko da su kuma ya bi su sau da kafa alqur'ani da sunna dan haka amma a takeice babu wata wasiya ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta lalle lokacin da yana cikin rashin lafiya kafin Allah ya karbi rayuwarsa kamar yadda muka yi bayani a darasin mu na al-aqidatu qahawiyya lokacin da muka zo bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da khalifanci na Abu Bakar manzon Allah ya nemi cewa a zo da takarda ya yi rubutu sai aka samu wata hayaniya da ja'in ja abunsa manzon Allah sai yake cewa aballahu illa an yakuna Abu Bakar illa an yakuna wato Abu Bakar shine yake cewa Allah ya ki ai ba wanda zai kasance face Abu Bakar manzo Allah sai dogaro akan cewa ba yanda za a yi jama'a bayan shi su samu sabani game da Abu Bakar domin Abu Bakar shine fiyayye daga cikin wato wannan al'umma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan wasiya manzon Allah bai rubuta ba, amma yayi nihin ya rubuta sai aka samu hayaniya da ja'ija a gunsa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daina wannan rubutu. Amma babu wata wasiya ta musamman da ya rubuta kamar yanda in shi'a suke da awar cewa ya rubuta takarda ta musamman yayi wasiyar cewa Aliyu shine khalifarsa. Wannan kwata-kwata babu, shi ƙarya ce aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan za mu tashi hadisin da malam ya zo da shi bayan waɗannan ayoyi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رفيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. مالم الله يجي كنسا نفدا bayan wato ya zo da ayoyin da suke tabbatar da cewa ibada gaba ɗayanta haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayya tarayya da kowa, bayya tarayya da komai, irin su wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu da wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana da wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana da wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Da wannan aya ta karshe qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Don haka yazo mana da hadisin da ke tabbatar da cewa ibada gaba ɗayanta haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yazo mana da hadisin Mu'az dan Jabal, Allah ya kara masa yadda, na faɗa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala himar. Wato Mu'az ke cewa wata rana na kasance wato a bayan kuturin jaki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan aka ce ridif wato shine kuturi, ma'ana can baya kenan. Idan aka ce radif wanda aka goya shi a bayan dabba kenan. Idan mutum ya hau ya goya wani a bayansa, wanda ya goya kin shine ake kira da radif. Kamar misali ka hau babur ka goyi wani, kenan wanda aka goya shine radif. Kenan kariya ta baya inda ake goyo shine ake kira da radif. Shine anan yace kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala himar, yace na kasance wato akan kuturin jaki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wata rana kenan manzon Allah ya hau jaki sai ya goyi Mu'az. Fa qala li, sai manzon Allah yace da ni ya Mu'az. Manzon Allah yace ya kai Mu'az, atadari ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Shin ka san menene haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayinsa, ma'ana abin da ya wajabta musu ya tilasa musu na haƙƙinsa? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Ubangijinsu, wanda Ubangiji ta'ala shine ya wajabta ma kansa saboda fadlarsa da karamcinsa, domin shi babu wani wanda ya isa ya wajabta masa wani abu, ba wanda ya isa ya tura ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wani abu, sai dai shi saboda tsabar fadlarsa da karamcinsa ya tura ma kanshi wani abu, ya tilasa ma kanshi wani abu. Kamar yadda yake cewa wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina, idan wadanda suke gaskatawa game da ayoyinmu suka zo maka, ubangiji ta'ala yace fa qul salamun alaikum, ce da su amincin Allah ya tabbata akan ku. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ubangijinku ya wajabta ma kansa, wato shine jin kai. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ubangijinku ya rubuta ya wajabta ma kansa, wato rahma shine jin kai. Annahu man amila minkum su'an bi jahalati, lalle daga cikinku duk wanda ya aikata wani mummunan aiki, bi shahalatin akan wauta da rashin sanin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Jahala anan ba ana nihi jahala kishiyar ilimi, abinda ake nihi da jahala anan wauta da rashin sanin ciwon kai, domin duk wanda ya saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan nau'i ne na wauta. Inda ka san girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ka saba masa ba. Dan haka jahilci anan ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi, abinda ake nihi da jahilci anan wauta. Annahu man amila minkum su'an bi shahalati, duk wanda ya aikata wato mummunan aiki daga cikinku, bi shahalati akan rashin sanin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Thumma taba min ba'dihi wa aslaha, sannan ya tuba bayan wannan mummunan aiki da ya aikata, wa aslaha ya inganta aikinsa. Ubangiji ta'ala ya ce fa annahu ghafurur rahim, da tabbata cewa Ubangijinsa mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma maji kai ne game da wato bayinsa mu'mini. Kaga wannan a ganin damarsa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda fadlarsa da karamcinsa, ya wajabta ma kansa cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki matukar zai dawo ga Ubangiji ya tuba, to Allah ya yi alkawarin gafarta masa. Allah ya wajabta ma kansa haka. Haka a can yake cewa kataballahu la aglibanna ana wa rusuli, Allah ya hukunta, duk da cewa kataba anan bi ma'ana wato wannan haka bane, Allah ya hukunta cewa shi da manzanninsa wato za su yi rinjaye. Dan haka dai a takeice wannan aya ta ishe mu kenan ash-shahid akan haka. To shine anan yace wa ma haqqul ibadi ala Allah, wato menene haƙƙin Allah, haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wa ta'ala, haƙƙul ibadi ala Allah, menene haƙƙin bayi akan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana haƙƙin da ya wajabta ma kansa. Mu'az yace qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, sai nace masa Allah da manzansa wato su ne mafi sani, sun fi kowa sani. Wannan lafazi akan fada a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi. Idan aka maka tambaya ta addini, sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su ne mafi sani, domin Allah ya sanar da manzansa abubuwa da dama, abinda bai sanar da wani ba. Kamar yadda yace wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Dan haka in aka maka tambaya ta ilimi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi, iya abinda sahabbai suke fada Allahu wa rasuluhu a'lam. To amma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a yau in aka maka tambaya iya abinda zaka fada, sai ka ce Allahu a'lam, Allah shine masani. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya riga ya isar da sako, kuma ya koma zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. To shi ne anan Mu'az yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa wato su ne mafi sani. Kada sai manzon Allah yace da shi haqqullahi 'ala al-ibadi, haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayinsa, ma'ana abinda ya wajabta musu, an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'a, su kadaita shi a cikin ibada, wa la yushriku bihi shay'a, wato kada su tarar da wani abu a cikin haƙƙinsa, wala yushriku bihi shay'a, ai kar su daidaita wani abu tare da shi a cikin abin da yake haƙƙinsa. Don haka kasancewar wannan gaba tana nuna mana cewa ibada gaba ɗayanta haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya ce haqqullahi 'alal ibadi, haƙƙin Allah akan bayinsa an yi abuduhu, su kadaita shi a cikin ibada. Wala yushriku bihi shay'a, wato kada su tarar da bautarsa da wani abu. Shay'an anan na kira ne fi siyaqin nafi, ko ma menene, to kar ka sake ka ɗauki wani abu mai sunan ibada ka sarrafa masa. Manzo daga cikin manzanni, ko mala'ika daga cikin mala'iku, ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi, gaba ɗayansu ba wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada in banda Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai ne abun bauta. Wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ila, shi ne abun bauta a cikin saman bakwai, duk mala'ikun da suke cikin samai shi suke bauta ma. Wa fil ardi ila, kuma a cikin ƙasa shi ne abun bauta ma, babu wani abun bauta in banda shi subhanahu wa ta'ala. Zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Dan haka shine yace haqqullahi 'alal ibadi, haqqin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayinsa an yi abuduhu, su kadaita shi a cikin ibada. Wala yushriku bihi shay'a, kada su hada bautarsa da komai. Dan haka kenan anan duk wanda ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, sannan ya nisanci hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani, to wannan shine ake kira kenan mumini wanda yake muwahhid, wanda yake da tsantsar tauhidi. Amma duk wanda yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana bauta ma wani ba Allah ba, to wannan sunansa mushriki, ko ka ce kafiri ko ka ce mushriki. Duk wanda yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yana bauta ma. Don haka wato jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikinsu kafiran Makka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su da cewa mushrikai. Me yasa? Saboda suna bauta ma Allah sannan kuma suna bauta ma gumaka, suna sadaka, suna sadarka zumunta, suna hajji, duka waɗannan abubuwa suna yi, illa kasancewar ba sa kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ibada. Kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna cewa suna ibada, illa kasancewar ba sa tsantsanta ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba sa tace ta gare shi. Kamar yadda in an zo aikin hajji, idan suna talbiya, iya abinda suke faɗa sai su ringa cewa labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, illa sharikan laka huwa tamlikuhu, tamlikuhu wa ma tamlikuhu anta wa ma, labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, illa la sharika laka, illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka, haka suke faɗa. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka, sai su ce illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Idan sun zo daidai gabar labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaika, sai manzon Allah ya ringa cewa ya isa, ya isa, ya isa. Su kuma sai sun ce illa sharikan laka, wai sai dai wani abokin tarayyarka, tamlikuhu wa ma malaka, wanda kai kake da mallakar shi da duk abin da ya mallaka. Kuma haka in sun game da dabbobinsu sukan ware cewa wannan kaso ne na gumaka, wannan kaso ne na Allah, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكم شنو يجي وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا واتو سن ساما الله كسو واتو daga cikin abin da ya halitta na kayan gona, wato da dabbobi, sai su ware kaso su ce wannan na Allah. hadha lillahi bi za'mihi, sai su ce wannan na Allah ne, wa hadha li shuraka'ina, wannan kuma na gumakanmu ne. Fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah, daga cikin abin da suka ware na gumaka dabobin, an gane ko, in ya ware ya zo ya kwazu da na Allah, sai su je su ce a ai Allah mawadaci ne. Shi ne ce wa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah, wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim. In ku a cikin kasan da suka ware na Allah wani ya je ya kwazu da na gumaka, to anan kuma ba sa dawowa da shi. Shi ne ya ce wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim, sai ya ce sa'a ma ya haku. Don haka dai Ubangiji ta'ala ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karibun. Don haka dai a takaice sukan yi sadaka, sukan sadar da zumunta, suna yin hajji, duk wasu ayyuka na ibada suna yi, illa kasancewar ba sa kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala da ibada. Don haka Ubangiji ta'ala ya halittar da jininsu da dukiyarsu. To ina ga wanda shi baya bauta ma Allah kuma baya shirka da Ubangiji, shi ma wannan makomar shirka, baya bautar Allah kuma baya shirka. Don haka biyu ne, sai ka tabbatar da ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ka nisanci shirka. Don haka ya ce wa'budullaha, ku kadaita Allah a cikin ibada, sai ya ce wala tushriku bihi shay'a, kuma kar ku hada bautar shi da komai. Don haka shi ne a nan da ya ce haqqullahi 'alal ibadi, haƙƙin Allah a kan bayinsa, an yi abuduhu, su kadaita shi a cikin ibada. Sai ya ce wala yushriku bihi shay'a, kar su hada bautarsa da komai, komawa ne. Sai ya ce wa haqqul ibadi 'ala Allah, haƙƙin bayi a kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana abinda Allah ya wajabta ma kansa game da bayinsa saboda fadla da karanci. Shi ne ya ce Allah yu'adhiba, Ubangiji ta'ala ba zai azabtar da man la yushriku bihi shay'a, duk wanda ya mutu baya shirka. Amma sharadi ya zamanto yana kaddaita Allah a cikin ibada, duk wanda ya mutu yana bauta ma Allah baya shirka, to Allah ya yi alkawarin ba zai azabtar da shi ba, in dai tsakanin shi da Ubangiji ne. Duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi, haƙiƙanin tauhidi, kaddaita Allah a cikin ibada, ya nisanci shirka, ya mutu akan haka, to duk wasu laifukansa in dai tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, to Allah zai gafarta masa. Amma duk abin da ya shafi haƙuƙuwa na bayi tsakaninsu juna da juna, wannan kuma dole sai an biya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa da Ubangijinsa, yake cewa wallahi la tu'addunnal huquqa ila ahliha, yace rantsuwa nake da Ubangijina, lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su, hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil karna. Manzon Allah yace sai an kai an yi sakayya tsakanin dabba mai kaho da wadda take marar kaho. Idan dabba mai kaho ta tunguji marar kaho a nan duniya, a ranar kiyama ita marar kahon za a halicci kaho gare ta, tara ma tunguzan da aka mata. Don haka in haƙuƙuwa waɗanda suke tsakanin bayi junansu da juna, to wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya yafewa, duk wani mai haƙƙi sai an sadar masa da haƙƙinsa. Amma in laifi tsakanin bawa ne da Ubangijinsa, idan ya mutu baya shirka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yafe masa dukkan waɗannan laifuka wanda yake tsakanin shi da shi. Kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce, Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ya bina Adama, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bina Adama, law balagat dhunubuka anana sama thumma staghfartani ghafartu laka. Ya bina Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Ubangiji ta'ala yace ya kai dan Adam, inda za a wayi gari kiyama, kenan gaba ta karshe, yace inda za a wayi gari kiyama, ka zo mun da cikin kasa gaba dayanta da zanubai cewa naka ne kai kadai. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a, sannan ka hadu da ni halin baka shirka da ni, baka hada bautata da wani. Ubangiji ta'ala yace la ataituka bi qurabiha maghfira, yace rantsuwa nake da girma na da buwaya ta zan zo maka da cikin kasa da gafara a ce dukkan duniya gaba dayanta sama da kasa zulubin ka ne na kai kadai tun daga doren kasa har zuwa sama zulubin ka na kai kadai ne cike da doren kasa aka wayi gari kiyama mutun ya samu ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan laifi ya mutu akan tauhidi baya shirka ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwaya ta zan zo maka da cikin kasa ga gafara to dan haka shine anan yace wa haqqul lahi 'ala al-ibadi haqqin Allah akan bayinsa wa haqqul ibadi 'ala Allah haqqin bayi akan ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ubangiji ta'ala ba zai azabtar da duk wanda ya mutu baya shirka duk wanda ya mutu baya shirka ubangiji ta'ala to ba zai azabtar da shi ba koda an azabtar da shi saboda wani laifi to wannan azaba zuwa wani lokaci za ta yanke ba za ta zama azaba ta dindindin ba duk wanda ya mutu akan tauhidi ko mun kankantar tauhidin sa to ba zai dawoma a cikin wuta ko mun tsawon zaman da yayi a cikin wuta a ƙarshe da ceton masu ceto za a fitar da shi a kai shi aljanna shine mu'az anan sai ya ce qultu ya rasulullahi sai na ce ya manzon Allah afala ubashirun nas yace ya rasulullahi yanzu shiru zan yi ko kuma jama'a zan ba albishir tambaya yake afala ubashirun nas a askutu fala ubashirun nas yace ya rasulullahi yanzu baki na zan ja da kame ba zan ba mutane albishir ba kamar yana neman cewa manzon Allah ya bashi izinin ya fada ba mutane wannan abin da aka fada masa shine yace afala ubashirun nas yace ya rasulullahi yanzu bazan ba mutane albishir game da wannan abin da ka fada mun qala la tubashshirhum manzo Allah yace kada ka ba su albishir fayattakilu matsalar idan ka ba su albishir sai su dogara akan wannan albishir su daina zagewa akan ayyuka na ibada kawai sai mutum ya tsara tauhidin sa amma maganar ya zage akan ayyuka na ibada ba zai zage ba suka ayyuka na ibada duk wanda ya zage damtse ya yawaita ayyuka na ibada to wannan shine abin da zai dauka matsayin shi a gidan aljanna a gobe kiyama kamar yadda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kuce akan wannan bangare to shi yasa anan manzon Allah yace la tubashshirhum kada ka ba su albishir sai yace fayattakilu in har ka ba su albishir to sai su dogara akan wannan albishir din kenan su daina zagewa a cikin ayyuka na ibada shine malam yace akhrajahu fi sahihaini wato al-imam al-bukhari da al-imam muslim su ne suka fitar da wannan hadisi a cikin ingantattun littafin su guda biyu fihi masail malam yace a tarkashin wannan babi akwai mas'aloli al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi hikima ta farko wannan mas'ala ta farko wato hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala game da halittar aljanna mutum mecece hikimar shine kadaita Allah a cikin ibada kadaita Allah a cikin ibada ita ce hikimar da ta sa Allah ya samar da jinsi na ƴaƴan Adam da jinsi wanda yake na aljanna ta ina malam ya fitar da wannan mas'ala daga karkashin aya ta farko da yazo da ita a farkon babin wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ubangiji ta'ala yace ban halicci aljanna mutum face sai dan kadaita ni a cikin ibada shine anan malam yace al-ula mas'ala ta farko al-hikmatu fi khalqil jinni wal insa hikima game da halittar aljanna mutum sai kace shine kadaita Allah a cikin ibada الثانيه واتو مساله تبيو ان العباده هي التوحيد لان القسومه فيه ما لا يجي للي عباده واتو ايتاتشي توحيدي ان غانيكو معنى ايتاتشي توحيدي دك عباده دا اكا جنا تبا اكن توحيدي واتو سوننتا عباده رغززا با ذات امفاني مي ايتا انن دنيا بلنتنا امكوما لاهرا ibada ne karba sunan ibada ita ce ibadar da aka gina ta akan tauhidi saboda tauhidi kamar yadda bayani ya gabata shine fondasiyon matsayin fondasiyon ne ga ibada idan zaka yi gini dole sai ka yi fondasiyon na kirki in kana so ginin ka ya tabbata duk ginin da ba a gina shi ba akan fondasiyon to sunan shi rushasshe dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace buniya lislamu ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa sawmu ramadan manzon Allah yace wannan musulunci an gina shi ne akan ginshikai guda biyar ginshiki na farko manzon Allah sai yace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fondasiyon kenan shine tauhid sannan sai yace wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa sawmu ramadan sai da sallah da bayar da zakka da hajji da azumi na Ramadan ko shekara 1000 mutun yayi yana sallah yana zakka yana azumi yana hajji in dai ba shi da tauhidi wanda yake ingantacce to wannan ibada ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba dole sai tauhidi ya samu gunzama sallah da zakka da sauran ayyuka na ibada suke samun gunzama idan tauhidi bai zauna ba duk abin da aka gina na ibada sunan shi rushasshe shine anan malan yace annal ibadatu hiya tauhid lalle ibada ta hakika hiya tauhid ita ce ibadar da aka gina take nan akan tauhid sai malan yace li annal khusumata fihi domin duk wata jayayya duk wani gumurzu da duk wani artabo da manzannin Allah suka yi tsakaninsu da mutanansu to akan ibada ne kadaita Allah a cikin ibada kaga anan ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kafiran Makka suke yi wannan ba a kiranta ibada me yasa saboda ba sa kadaita Allah a cikin ibada domin suna hada bautarsa da wani dan haka wannan ibada ta su bata karbo sunan ibada dan haka yace annal ibadatu hiya tauhid yace lalle ibada ita ce tauhidi kenan tau ibadar da aka gina ta akan tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wataala sai yace li annal khusumata fihi domin duk wata jayayya da manzannin Allah suka sha tsakaninsu da mutanansu akan kadaita Allah ne a cikin ibada as-sadisa mas'ala ta uku malan yace anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha fa fihi ma'ana qawlihi wala antum a'buduna ma a'budu mas'ala ta uku malan yace anna man lam ya'ti bihi duk wanda bai zo ba da tauhidi kadaita Allah a cikin ibada yace to lam ya'budillah wannan bai bauta ma Allah ba wanda yana bauta ma Allah yana bauta ma wani to wannan ba ibada bace yake saboda ibadar shi ba ta samu karbuwa a gungunyi subhanahu wataala shine yace anna man lam ya'ti bihi duk wanda bai zo da tauhidi ba to lam ya'budillah kwata-kwata bai bauta ma Allah ba dan haka duk ibadar da kafiran Makka suke yi ubangiji ta'ala daidai da misu kada zarra Allah bai karba ba gaba ɗaya Allah ya shekar da ita kamar yadda yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dan haka yace fa fihi ma'ana qawlihi a cikin wannan mas'ala kenan akwai ma'anar fadar Allah subhanahu wataala wala antum abiduna ma a'bud ko ba ku zamanto ba masu bauta ma abinda nake bauta ba tunda ba ku kadaita Allah a cikin ibada kuna sanya masa kishi dan haka ba ibada bace ba kuke Allah ya fada ma manzansa cewa ya fada musu kuli ya ayyuhal kafiruna ce ya ku wadanda kuka kafirce ma ubangijinku la a'budu ma ta'buduna ni fa ba zan bauta ma abinda ku kuke bauta ba wala antum abiduna ma a'bud kuma ku ba ku zamanto ba masu bauta ma abinda nake bauta ma kidan kaga ya nuna duk ibadar da suke ba ibada bace ba saboda me yasa suna shirka da ubangiji subhanahu wataala dan haka malan yace anna man lam ya'ti bihi duk wanda bai zo da tauhidi ba tsantsa lam ya'budillaha to kwata-kwata bai bauta ma Allah duk wanda yake shirka wannan ba ibada bace sai yace fa fihi ma'ana qawlihi a cikin sa ke akwai ma'anar fadar Allah subhanahu wataala wala antum abiduna ma a'budu ku ba ku zamanto ba masu bauta ma abinda nake bauta ba ar-rabi'a mas'ala ta hudu al-hikmatu fi irsadir rusul wato hikima ta ubangiji subhanahu wataala game da aiko da manzanni micece hikima game da aiko da manzanni shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada ta ina malam ya ciro wannan mas'ala daga karkashin fadar sa wala qadiba asna fi kulli ummati rasulan ali ibudullaha wajtani buqabut ubangiji ta'ala yace tabbas a cikin kowace al'umma mu ne muka aika da manzo na musamman manzan na fada cewa ku kadaita Allah a cikin ibada wajtani buqabut wato ku nisanci wato gumaka kada ku bauta musu shine yace al-hikima hikima fi irsalir rusul game da aiko da manzanni sai ka ce shine kiran bayi zuwa kadaita Allah a cikin ibada da nisantar wato bautar wannan Allah subhanahu wataala al-khamisa mas'ala ta biyar annar risalata ammat kullu umma wato lalle manzanci ya hada kowace al'umma kowace al'umma daga cikin al'ummun da suka gabata har aka zo kan wannan al'umma cikamakin al'ummu kowace al'umma sai da Allah ya turo manzo na musamman shine yace annar risalata lalle manzanci na ubangiji subhanahu wataala amma kullu ummati ya hada kowace al'umma a ina malam ya ciro mas'alar a karkashin wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula tabbas mun aika da manzo na musamman a kowace al'umma kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada wa in min ummati illa khala fiha nadhir kuma kamar yadda ya fada wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun as-sadisa mas'ala ta shida malam yace anna dina da anbiya'i wahid lalle addinin annabawan Allah wato ɗaya ne addini ne wanda yake ɗaya ɗaya anna dina da anbiya'i wahid lalle addinin annabawan Allah subhanahu wataala wato ɗaya ne shine tauhidi kowane annabi da kowane manzo abin da yazo da shi shine tauhidi kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada kawai a bangare ne na shari'a ake samun bambanci daga wannan annabi zuwa wancan annabi wannan kuma hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala kowace al'umma da kowane lokaci ubangiji ta'ala yakan tsara musu dokoki dokokin da suka dace da su dan haka ake samun bambanci a wajen shari'a ta wannan manzo da wannan manzo saboda zamanin ya dan sha bamban alqur'ani shi kadai ne littafin da Allah ya aiko wanda ya ma waɗancan ɗan waɗanda suka rayu a wancan lokaci lokacin da ya sauka daidai kuma shi ya ma waɗanda suke raye a yau daidai haka wanda za su zo gaba har zuwa kiyama ba abin da ya daidai da su face alqur'ani don haka shi alqur'ani riga ce ba wuya duk wanda ya sanya ta daidai take masa koma wane yare kake koma wane launin fata kake koma a ina kake rayuwa a doren ƙasa a birni ko a ƙauye to babu dokar da ta yi daidai da kai face alqur'ani dan haka annabawan Allah gaba ɗayan su kenan sun yi tarayya akan abu ɗaya ɗaya shine tauhidi kadaita Allah a cikin ibada kowanne manzo iya abin da yake kira ku kadaita Allah a cikin ibada ba ku da wani abun bauta in ban da shi shine anan yace anna dinal anbiya lalle addinin annabawa wahidun yace addini ne ɗaya ɗaya shine tauhidi kadaita Allah a cikin ibada don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu jama'ar annabawa yace abna'ul allati ne ƴaƴan kishiyoyi ne mahaifin mu daya amma kowa uwar shi daban me yake ni uwaye mata daban kenan wajen bangaren shari'a kamar yadda ubangiji ta'ala yace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma wajen asali gabaɗaya sun yi ittifaki shine kira zuwa tauhidi shine yace wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-mas'alatu al-kabira malam yace mas'ala ce wadda take mai girma anna ibadatullahi malam yace lalle bautar Allah la tahsulu bata tabbata illa bil kufri bil tagut sai idan mutun ya kafirce ma tagut an gane ko matukar mutum ya yarda da tagutu to ba ibada bai ki Allah ba zai karbi ibadarsa ba domin Allah ya faɗa faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Haka kuma can yake cewa wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila allahi lahumul bushra wallazina jitanabu taguta an ya'buduha, duk wadanda suka nisanci wato tagutu game da bauta masa, wa anabu ila allahi suka koma zuwa ga ubangiji suke kadaita Allah a cikin ibada, ubangiji ta'ala yace lahumul bushra, na gare su albushir na musamman, sai yace fa bashir ibad, ka ba bayi na albushir. Dan haka a wancan aya yace fa man yakfur bi taguti, duk wanda ya kafirce ma tagutu wa yu'min billahi, yayi imani da Allah, fa kadistamsaka bil urwati wuthqa lam fisama laha, tabbas wato yayi ruko da igiya wadda take mafi kwari wadda bata katsewa. To dan haka tagutu ko kamar yanda bayani ya gabata, duk wani wanda ake bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala da san shi da yadda shi, to ya zama tagutu. Kamar yanda Ibn al-Qayyim ya masa ta'rifi, shine yake cewa ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta, abinda bawa ya dauke shi ya wuce iyakarsa da shi, ya wuce gona da iri, min ma'budin na wato shine abun bauta, sai yace aw matbu'in ko kuma wanda ake biya, sai yace aw muta. Kenan wannan min ma'budin kamar abinda ake bauta ma kamar gunki, ma'ana wanda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala, aw matbu'in ko wanda ake biya, kamar misali malamin da zaka bi shi ya halatta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta maka abinda Allah ya halatta, aw muqa ko wanda ake masa da'a kamar shuwagabanni waɗanda za su zo da abinda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa, kuma kana gani kai musu da'a, ko kuma ga abinda Allah ya ce ayi su ce kar ayi kuma kanu, to wannan shine ake kira da wato ya zama tagutu. Tare da cewa bayani ya gabata, tagutai suna da yawa, shugaban su dai shine Iblis. To shine anan yace almas'alatul kabira, mas'ala mai girma, anna ibadatullahi, lalle bautar Allah la tahsulu ba ta tabbata illa bil kufri bi tagut, wato sai dan kafirce ma tagut. Sai yace fa fihi ma'ana qaulihi ta'ala, a cikin sa ke akwai ma'anar fadar Allah subhanahu wataala, faman yakfur bi taguti, duk wanda ya kafirce ma tagut, wa yu'min billahi, yayi imani da Allah, faqad istamsaka bil urwati wuthqa, tabbas yayi ruko da igiya wadda take mafi kwari, lam fisama laha wadda bata katsewa, wallahu sami'un alim, ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da abinda bayinsa suke fada, masani ne game da abinda suke aikatawa. Athamina, mas'ala ta takwas, malam yace anna taguta, lalle shi tagutu, amu fi kulli ma'ubi da min dunillahi, ya hada duk wani abu wanda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala, duk wanda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala da san shi da yaddar shi, to ya zama tagutu. Kiran ta haka da muka faɗa da yace ma tajawaza bihi al-abdu haddahu, sai yace min ma'budin, na abun bauta kenan kamar gunki, aw matbu'in ko wani wanda yake abun biya kamar malamai masu halitta haram ko kuma su haramta halal, aw muqa ko kuma shuwagabanni, kenan shugaban da zai halitta haram ko kuma ya haramta halal, shi ma ya zama tagutu. At-tasi'a, mas'ala ta tara, idhamu sha'ani salati ayati al-muhkamat fi surati al-an'ami inda salafi wa fiha ashru masail awwaluha an-nahyu 'ani ash-shirk, wala yace mas'ala ta tara, wato girman sha'anin waɗannan ayoyi guda uku, waɗanda ayoyi ne waɗanda suke al-muhkamat, wanda hukuncin su yana nan ba abinda aka shafi a ciki, a cikin suratul an'am inda salafi, a wajen magabatan kwarai, kamar yanda Ibn Mas'ud yace duk wanda yake so ya ga wasiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ki akwai kashin shi akan ta, yace to ya karanta waɗannan ayoyi guda uku, wa fiha ashru masail, malam yace a cikin waɗannan ayoyi guda uku akwai mas'ala guda goma, awwaluha farkon mas'alar annahyu 'ani shirki, hani game da shirka, al'ashira mas'ala ta goma, al-ayatul muhkamatu fi surati al-isra, وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة مسألة تقوم مالن يتشي على آيات المحكمات ayoyi waɗanda suke kyautatattu wanda hukuncinsu yana nan ba abinda aka shafi fi suratul isra wato a cikin suratul isra malam yace wa fiha samaniya ashara mas'ala akwai mas'ala wato 18 samani ashara mas'ala 18 ke cikin ayoyin sai yace bada'a Allahu bi qaulihi Allah ya fara ayoyin da fadar salata ji alma Allahi ilahan akar kar ka sanya wani abun bauta na daban tare da Allah fataqauda mazmuman makhzula sai ka zamanto abun zargi abun tabarwa in har ka dauki ibada ka sarrafa ta ga wani Allah subhanahu wataala to zaka zamanto tabbabi kuma zaka zamanto abun zargi a ranar kiyama sai yace wa khatama hadi qaulihi kuma ya cike ayoyin da fadarsa kaga tun farko da yace la taji alma allahi ilahan akara fataqu da mazmuman makhzula sai yace wa qabarabuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna inda karfibara tafiya tayi tafiya har aka zo kan wala taji alma allahi ilahan akara kar ka sanya wani abun bauta na daban tare da allah fatulka fi jahannama in har ka take ka aikata haka to za a jefa ka wutar jahannama a ranar kiyama maluma kana abun zargi madhura kana abun nisantawa daga gijin kan ubangiji subhanahu wataala sai yace wa nabahanallahu subhanahu allah ya fadakar da mu ala izami sha'ani hadhihi almasail abusa girman lamarin wadannan masaloli bi kaulihi ta hanyar fadarsa da yace zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma wannan yana daga cikin abinda ubangijinka yayyo maka wahayi min alhikma wato na hikima wadannan abubuwa da ubangiji subhanahu wataala ya ambata in aka ce hikima shine azza abu a mahallin da ya dace da shi alhadiyata ashara mas'ala ta 11 malam yace ayatu surati nisa'i allati tusamma ayatul huquqil ashra bada'aha Allahu ta'ala bi qawlihi wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a mas'ala ta 11 malam yace aya wanda ke cikin suratul nisa wanda malamai suke kiranta da ayatul huquqil ashra aya wanda take bayani game da hukukuwa 10 bada'aha Allahu ta'ala bi qawlihi Allah ya fara wannan aya da fadarsa wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a ku kadaita Allah a cikin ibada kar ku hada bautarsa da wani kaga haƙƙin da yafi kowane haƙƙi girma kenan shine tauhidi as-saniyata ashara mas'ala ta 12 at-tanbihu ala wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inda mautihi fadakarwa game da wasiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin mutuwarsa wace wasiyya ce manzon Allah ya ma jama'a a lokacin mutuwarsa shine yace taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati faza Allah yace na bara muku al'amura guda biyu matukar kun yi ruko da su har abada ba za ku bace ba sai yace alqur'ani da sunnata amma babu wata wasiya wanda manzon Allah ya rubuta a lokacin mutuwarsa kenan wannan wasiya da yi shine bin alqur'ani da sunna as-salisata ashara mas'ala ta 13 malam yace ma'rifatu haqqin lahi alaina sanin haqqin Allah akan ta ina malam ya ciro wannan mas'ala kenan a fadarsa da yace wa haqqul lahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqin Allah akan bayinsa su kadaita shi a cikin ibada kar su hada bautarsa da wani ar-rabi'ata ashara mas'ala ta 14 ma'rifatu haqqil ibadi alayhi idha addu haqqahu sanin haqqin bayi akan ubangiji subhanahu wataala in har sun bada haƙƙin shi menene haƙƙin bayi akan Ubangiji subhanahu wata'ala? Allah yayi alƙawarin ba zai azabtar da duk wanda ya mutu akan tauhidi, duk wanda ya mutu baya shirka, idan matukar sun ba da haƙƙinsa. Duk wanda ya haƙƙaƙa tauhidi, ya tabbatar da tauhidi, to sakamakon shi aljanna. Domin duk wanda ya haƙiƙance tauhidi, duk ayyuka na saƙo zai nisance su, kuma in ma ya aikata zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya tuba. In ma haƙƙi ne na tsakanin bayi da shi, to zai yi ƙoƙari kafin ya mutu ya kubuta daga game da waɗannan haƙoƙuwa. Sannan al-khamisata ashira, mas'ala ta 15, anna hadhihi al-mas'ala, malam yace lalle wannan mas'ala la ya'rifuha aktharu sahaba, mafi yawan sahabbai ba su san da ita ba. Ta ina malam ya ciro wannan mas'ala? Domin shi Mu'adh da manzon Allah yake bance shi da wannan mas'ala, sai yake cewa ya rasulullahi in ba su al-bishr, manzon Allah yace a karka ba su, in har ka ba su al-bishr sai su dogara akan wannan al-bishr. Kenan mafi yawan sahabbai ba su san da haka ba. Shi ne ya ce anna hadhihi al-mas'ala, lalle wannan mas'ala ya ce la ya'rifuha aktharu sahaba, mafi yawan sahabbai ba su san da ita ba. As-sadisata ashara, mas'ala ta 16, jawazu kitmani lil-ilmi lil-maslaha, halaccin ɓoye ilimi saboda wata maslaha. Kaga wannan ilimi ne mai zaman kanshi na ka sanar da bawa cewa in dai ya kadaita Allah a cikin ibada, ya mutu baya shirka, to Allah ya yi alƙawarin ba zai azabtar da shi ba saboda wata maslaha. Ya halatta abu ya yi ilimi. Me yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Mu'adh cewa ya koyi wannan, kar ya gaya musu? Saboda kar ya je ya faɗa musu kuma su kasalance, su daina zagewa akan ayyuka na ibada. To in har akwai wata maslaha, to yana halatta a ɓoye wani ilimi kar a bayyanar da shi. As-sabi'ata ashara, mas'ala ta 17, istihbabu bisharatil muslimi bima yasurruhu, wato mustahabbancin ba musulmi albishir game da abin da zai faranta masa zuciya. Don haka anan Mu'adh da manzon Allah ya sanar da shi, sai ya ce afala ubashirun nas, ya ce ya manzon Allah yanzu ba zan ba mutane albishir ba? To ana buƙatar mumini duk wani abu wanda ya sani, wanda zai faranta ma ɗan uwan shi muminai zuciya, to ya ƙoƙari ya ba su labari. Shi ne ya ce istihbabu bisharatil muslim, mustahabbancin ba musulmi albishir bima ya surruhu, dangane da abin da zai faranta masa zuciya. As-saminata ashara, mas'ala ta 18, al-khawfu min al-ittikali ala sa'ati rahmatillahi, jin tsoro game da dogaro akan yalwa ta jin kan Allah subhanahu wata'ala. Domin duk wanda ya dogara akan fadin jin kan Ubangiji subhanahu wata'ala, to wannan zai amince ma kamu na Ubangiji subhanahu wata'ala. Da haka ake buƙatar mutum ya auna, a samu tawazun bayin al-khawfi war raja, kana tsoron azabar Ubangiji subhanahu wata'ala kuma kana kwaɗayin rahamarsa. A hali ɗaya ne ake buƙatar mutum ya rinjayar da ɓangare na kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan tsoron azabar shi lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya. To anan sai ka rinjayar da ɓangaren kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan tsoron azabarsa. Saboda in mutum yana raye lokacin yana cikin ƙoshin lafiya, idan ya rinjaye da ɓangare na tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala, wannan tsoro zai kai shi ya yanke ƙauna. Ba wanda yake yanke ƙauna game da jin kan Allah sai waɗanda suka kafirce masa. In ku ya rinjaye da ɓangare na kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, yana ganin cewa rahamar Allah mai faɗi ce, wannan ku sai ya amince ma talala ta Ubangiji subhanahu wata'ala. To shi ne ya ce al-khawfu min al-ittikali ala sa'ati rahmatillahi, jin tsoro game da dogaro akan yalwa ta rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala. At-tasi'ata ashara, mas'ala ta 19, qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam, fadar wanda aka masa tambaya dangane da abin da ba shi da sani, to ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam. In dai aka maka tambaya game da abin da baka san da shi ba, sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, kamar yadda bayani ya gabata akan haka. Al-20, mas'ala ta 20, jawazu takhsisi ba'd an-nas bil ilmi duna ba'd, halaccin kebance wasu daga cikin mutane da wani ilimi banda wasu kenan ka ware wani ka sanar da shi wani ilimi wata mas'ala wanda sauran jama'a baka sanar da su ba kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance Mu'az ya sanar da shi wannan mas'ala wanda sauran sahabbai manzo Allah bai sanar da su ba mas'ala ta 21 alhadiyata wal 20 sai yace tawabuhu alhadiyatu wal 20 tawabuhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma al irdafi alaihi kankanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hawan jaki da manzon Allah yayi kuma ya goyi wani a baya wannan yana nuna kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki kuma tare da haka manzon Allah ya goyi wani a baya kamar yanda ya goye Mu'az mas'ala ta 22 jawazul irdafi ala dabba wato halaccin goye wani akan dabba matukar ba za a takura ma dabba to ba laifi kana iya hawa ka goyi wani a baya amma in ka tabbata dabbar za ta takura kuwa haltar da ita to bai halatta saboda tana da haƙƙi mas'ala ta 23 idamu sha'ani hadhihi mas'ala malam yace girman sha'anin wannan mas'ala an gane ko kenan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Mu'az ya sanar da Mu'az wannan wato wannan mas'ala kenan wannan mas'ala ce wadda take mai girma sannan mas'ala ta karshe shine sai yace fadilatu Mu'az ibn Jabal wato wannan yana nuna mana fadila ta Mu'az dan Jabal domin shi kadai manzon Allah ya kebance da wannan mas'ala shi kanshi Mu'az Allah ya kara masa yadda sai a karshen rayuwarsa ya zo mutuwa dan jin tsoron kada Allah ya kama shi da laifi ya koyi ilimi sannan ya fito ya fada wa jama'a wannan hadisi dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك